duka godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ya tanadawa maza da mata masu yawan ambatansa lada mai tarin yawa muna shaidawa tabbas babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad bawan sa ne dan sakon sa ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka ya ƴan uwa masallata Allah madaukakin sarki yana shelantawa wanda suka yi imani da shi yana shelantawa wanda suka yi imani da Muhammad dan Abdullahi a matsayin ma'aiki kuma yana shaidawa wanda suka yadda da Al-Qur'ani cewa suna yawan ambaton Allah madaukakin sarki a yawaita a kowane irin lokaci Allah ya ce ambaton ba dan kadan ba ambaton Allah ana yin sa mai yawa kuma ana hadawa da tasbihi tasbihin nan subhanallah 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 Allah ya ce ana yin sa safiya da marece safiya da marece ya ƴan uwa bayin Allah du'ar umarnin da Allah madaukakin sarki ya bamu da shari'ar da ma'aiki ya zo da ita aka shimfida zaka ga kamar an saka dan adam wani aiki amma du aikin amfanin sa yana komawa zuwa gare shi ambaton Allah madaukakin sarki da zaka na yawaita yi Allah a halittar da ya mana ya hada mu da abokan zama da ake ce da su ababan boye sune shedanu shedanun nan kala biyu ne akwai shedanu mutane akwai shedanu boyayyu shayatinul jinni wal ins to musamman boyayyin shedanu sukan yi tasiri da tarayya ga dan adam a kowane lokaci shi yasa kowanne daga cikin mu akwai shedanin da yake tare da shi don dan koyaushe shi ne ake samun zamiyar kafa kaga mutum ya aikata wani abu da bai dace ba kamar yadda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da nana Aisha ranar a ɗakin ta yake suna hira da daddare sai aka yi sallama sai ya fita ya yi jinkiri kafin ya dawo da ya dawo sai ya zo ya same ta fuskarta yanayinta ya dan canja ba kamar yadda ya bata ana annashawa ba sai baki ya tambaye ta awa maja'aki shaytanuki ko shaytaninki ya zo ne saboda ita a tunaninta na mace fitar da yayi a matsayinsa na mai mata tara ko ya ga wata sun tsaya ko wani abu mai kama da haka an shiga lokacinta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata shin ko shedaninki ya zo ne sai ta ce yanzu ni ya rasulullahi ina da shedan sai ya ce kwarai kuwa sai ta tambaye shi ta ce hatta anta ya rasulullah har kai ma kana da shi ya ma'aikin Allah yace hatta ana walakinna shaytani qad aslam yace ni ma ina da shi sai dai na waya musulunta baya karfafa ta sai akan aikin alkhairi amma baya rabana da mummunan aiki to Allah ya fada mana wayannan akwai qarini shaytani qarini da yake tare da kowa wanda gobe alkiyama karinin da ya nasara akan abokin zaman sa dan adam za a samu jayayya tsakanin su mutun da aljani Allah ya kiyaye mu to ambaton Allah madaukakin sarki yana zama dalili da Allah in an ambace shi wannan ambaton shedan baya so to yana yawan in ana ambaton Allah gudu yake yana nisanta yana barin yanda mai ambaton Allah yake sannan yawan ambaton Allah yana zama dalili nani santar wutar jahannama kuma yana yi wa dan adam dalili na shiga aljanna madaukakin sarki. Allah muna roƙonka ka azurta mu da wannan dabi'a da ka ya ƴan uwa mu yawaita ambatan sa mu hada ambatan da yawan yi masa godiya kamar yadda godiyar Allah bata takaita a iya kalmar Allah nagode ba ita ma godiya ce amma daga cikin babbar godiya a Allah shine din ni'imar da Allah ya ma to karka saba wa Allah da ita din ni'imar da Allah ya ma to ka bauta wa Allah ka rabi Allah da wannan ni'imar wannan shine babbar godiya zaka ji kamar irin gobe asabar wuraren da ake zuwa a tara ƴaƴan mu maza da mata a biki ai DJ in kana waran kusa da waran da ake wannan sauti yana kawowa kafin a fara kidan sai a ce bari a kira wane ya bude mana taron da salatin annabi 10 kaga me ya hada waran DJ da salatin annabi 10 me ya hada shi da addu'a tunda wuri ne daga ana fara kadawa shedanu za su hada a wala to kaga anan in zaka ambaci Allah ma ambatan bashi da amfani saboda kamar izgili ne ko a ce mun tare anan muna yi wa Allah godiya da wannan kida da rawa da za a yi da fasikanci da yarinyar da yau za ta fara jin namiji a kusa da ita saboda mun zo bayan gari muna yi wa Allah godiya kaga wannan godiyar izgili ce da kuma renin wayo Allah madaukakin sarki baya kaunar ta me yin ta ko ba zai kare lafiya ba ƴan uwa masallata kar mu yadda da abin da zai rafkanar da mu gabarin yawan ambaton Allah madaukakin sarki ɗaya daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke sahun gaba ɗaya daga cikin mutane 7 da suka fi kowa ruwayar hadisi Abu Hurairah yadda Allah madaukaki ta tabbata gare shi yake cewa wani Ramadana yazo an tara abinci na sadaka yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi gadi shine mai kwana a yanda aka tara wannan kayan abinci yace cikin dare sai wani mutum yazo ya lallabo yazo yana iban abincin a boye yace ni ma sai na lallaba sai na je sai na cafke na kama shi sai kama bani uzuri Abu Hurairah yana kama shi yace wallahi la arfa annaka ila rasulillah sai na kai ka gaban ma'aiki yace wallahi ina da damuwa bani da shi ga iyalai ga rashi ga matsalolin yau ga matsalolin jiya ga matsalolin wane ne ya rika lissafawa shi mabukaci ne Abu Hurairah sai tausaya sai kyale shi da sharadin ba zai sake dawowa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labari da gari ya waye Abu Hurairah yazo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sa wani mutumin da ka kama jiya me ya faru ne yaya aka yi Abu Hurairah sai bashi labari yace na kama shi amma sai kawo mun uzururka na damuwa na rayuwa sai na tausaya masa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace maganar da ya faɗa gaskiya shi din da ka kama ka kyale shi ya maka ƙarya kuma zai sake dawowa rana ta biyu wannan mutumin ya sake dawowa Abu Hurairah ya sake kama shi kuma ya bada uzuri irin na ranar farko a rana ta uku ya sake dawowa Abu Hurairah ya kama shi ya sake bada uzuri yace ai yau ne rana ta uku da na kama ka uzurinka kuma ya kare saboda Abu Hurairah dalibin ilimi mai kwadayin ilimi mai san aiki da ilimi sai yace masa shin bazan fada maka wata kalma da za ta amfane ka ba in na fada ma sai ka kyale ni sai ambata Abu Hurairah wata kalma sai yace masa idan ka zo zaka kwanta bacci ka hawo shimfidinka yadda zaka kwanta ka daidaita yace to ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ka karanta wannan ayar har zuwa ƙarshe. In har ka karanta ta, yace wallahi a wannan daren akwai mai gadin ka ba zai gushe ba, ya'ani Allah zai aje mala'ikin da zai kula da shi, ba shedani ko wani abin da zai cutar da shi tsawon wannan daren har zuwa gari ya waye. Yace kuma babu shedanin da zai kusace ka. Kaga ayatul kursi in ka zo kwanciya tana zama mai gadi a gare ka, tana jawo mala'ikan da zai kula da kai, tana kuma kore shedanin da zai zo kusa da kai ya saka wasu munanan ayyuka. Amma jama'a mu gane, yaushe za ta ma tasiri, akwai buƙatar kowa sai ya san ma'anar wannan ayar harfan harfan. Shine in kana karantawa kake jinta a zuciya ka san wace addu'a kake. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, to duk kalmar da ka kada sanin ma'ana, wannan wajibi ne jama'a a matsayinka na musulmi, a matsayinka ta ayar da kullun zaka karanta ta in gaba ta karya bai kamata a ce iya larabcin ka haddace ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye, Abu Huraira ya zo, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ya faru da wanda ka kama jiya. Sai Abu Huraira ya ce ai bayan na kama shi, sai ce bari ya faɗa min wata kalma da za ta min amfani, sai na kyale shi sai ka faɗa min wannan kalmar. Ya ce in na zo kwanciya na daidaita a shimfiɗina na karanta ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum har zuwa ƙarshen aya, ya ambata min amfani manya guda biyu, bayan kowane harafi ɗaya akwai lada goma. Ya ce za a sama, za ta zamanto kariya, akwai mai kariya da zai zama tare da ni yana gadina. Abu na biyu kuma shedan ba zai kusace ni ba har garin Allah ya waye. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce lallai wannan da ya ma wannan maganar ya yi faɗi gaskiya a wannan gabar, amma fa ɗabi'arsa mai yawan zuba ƙarya ne. Annabin tsira sai tambayi Abu Huraira, sai ce shin ka ma san da wa kake magana tsawon waɗannan kwanaki guda uku? Abu Huraira ya ce ban san da wa nake magana ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan da yake zuwa iban abinci kuke magana da shi, ya gwada ma ayatul kursi ga amfaninta ba kowa ba ne, shedan ne Iblis yake zuwa ma da sura irin ta ɗan Adam a wannan tsawon kwanakin da shedan kake magana. Shi take wa illa, amma saboda a saushe sai ya faɗi abinda za a saushe a dalilinsa, wanda kuma zai ƙara raba tsakanin Abu Huraira da wanda ya riko da wannan sunnar, zai zama shiga tsakaninsu har abada. Allah ka shiga tsakaninmu da shedan. Da haka ya ‘yan uwa masallata, mu yawaita ambaton Allah madaukakin sarki. Ambaton Allah ana yin sa a tsaye, ana kuma ambaton Allah a zaune, ana ambaton Allah a kishingiɗe. Da haka kowane hali ka samu kanka ka yawaita ambaton Allah, in ma a halin tafiya ka yawaita ambaton Allah, ka kuma yawaita ambaton Allah a halin zama, kazalika wuraren sana'armu da muke zaune ya zamanto wuri ne na ambaton Allah madaukakin sarki. In ma a wurin aikin hukuma yayin da ya zama babu aiki kana zaune kai shiru, ko a shago kana zaune lokacin da ba hada-hada babu hulɗa, ko a cikin gidaje, don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu bar gidajenmu su zamanto tamkar kabarurruka. La taj'alu buyutakum maqabir, kar ku mai da gidajenku su zama kabari. Kamar yaya kabari? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa shi gida an tanada shi ne, an gina, an carpet, an yi gado, an yi mayafi, an yi window, an yi fanka, an shirya duk wani abu don me? Don a je a kwanta a yi bacci. Kabari ma me ake a cikinsa? Kwanciya zuwa jiran tashin alƙiyama ta halin daɗi ko wahala. Sai ce kar mu mai da gidajenmu su zamanto kabarurruka. Me zai bambanta gidanmu da kabari? Gidajenmu na duniya muna da damar karatun alƙur'ani a ciki, muna da damar ambaton Allah, walan tasbihi da hailala da takbiri da dukkan nau'in ambatan Allah a ciki amma a kabari babu wannan damar sai dai a samu sakamakon abin da aka yi a gidan duniya da aka karkarata alqur'anin mai zama iya masallaci da wasu wuraren ibada da karatuttukan mu da nazarin mu to ya zaman to gidajen mu suna da kaso mai tsoka da zamu zauna tsakanin mu da iyalan mu gabaki daya da aka muna roƙon Allah madaukaki sarki ya sanya mana shiriya a cikin rayuwar mu gabaki dayanta abin da ya shiryar da mu ya ba mu ikon shiryar da wasu akai kuma muna roƙon Allah ya ba mu kariya daga dukkan wani mummunan abu na rayuwa duniya gabaki dayanta muna roƙon Allah ya ƙara ni'imar sa a gare mu kasar mu mai albarka Najeriya muna roƙon Allah ya ƙara mata albarka Allah wannan ƙasa da ake mata shiri na masu jan kunne kala kala Allah an saba ka saba bata kariya Allah ka ci gaba da bamu kariya Allah ka ci gaba da bamu kariya Allah ka ci gaba da daga addinin musulunci Allah ka ci gaba da bamu zaman lafiya Allah ka ƙara mana ƙwarin gwiwa walan yawan bauta ma Allah ka ƙara mana yawan masu bin sunnarka kamar yadda ya Allah ka kaddare haduwar yaran mu matasa shekaran jiya zuwa jiya a garin Bauchi in kaga abin sha'awa yara ƴan agaji ƴan kowane mataki Allah ka sa masu aiki a addini ne Allah ka karfafe su Allah ka yawaita mahaddatan Qur'ani a cikin su Allah ka yawaita malaman addini a cikin su Allah ka sa gyaran kasan nan zai fito daga hannun da yawa daga cikin su Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna وما أعلنا وما أنت على به منا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله